Daga murya Amurka a Washington DC.
Jama'a assalamu alaikum. Barkanku da sake kasancewa da mu. Shirin yau da gobe kuke sauraro shirin matasa daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25/31 da kuma 41. Sannan ana iya sauraron mu a birnin Yamai na Niger a tashar mu ta VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM kamar Radio Amfani, Sarauniya da kuma Niya duk a jamhuriyar ta Niger. A can kuma sun kasar Ghana kuma ana iya sauraron mu a tashar Alpha Radio. Za kuma iya sauraron wannan shirin da ma sauran shirye-shiryen mu ta adireshin mu na yanar gizo a www.voahausa.com. Sunana Aisha Mu'azu. A duk ranar Talata shirin yau da gobe yana yada zango ne a kasar Ghana tare da wakiliyarmu Hawwau Abdul Karim da Young Pioneer. Ta sai a sake gyara zama a ci gaba da sauraron shirin yau da gobe.
Bani Hawwa Abdul Karim Young Pioneer ce zan ci gaba da shirin daga nan birnin Accra Ghana.
Mu bar jayayya da hasada, uwan soyayya mu gwangwada.
Menene ra'ayinku akai? Kina ganin dole ne mace za ta yi aure, dole ita ma ta bada wani gudunmawa cikin aure? Ban fara da mace, amma kira mu da sunanki. Sunanki?
Yanku sunana ne Aisha Umaru.
So kai kuma fara sunanka?
Sunana Abdullahi Shamun Bako.
Kina kin ji tambayar wai me ma wani gudunmawa mata za su bayi? Za a aure mace fa a halin da ake cikin nan, za a aure mace a saka aje ta daki, ita za ta haifi, ita za ta yi duk wasu abubuwa da dama. Amma har ila yau mazan zamanin nan na tambayar mu wai wani irin gudunmawa mu za mu ba su sannan su aure?
Ni wurin nan ne gudunmawa ne suke faɗi na ni ba understand ba. Kuma mu matan muka zo aiki dewa gida muke yi, akwai wurin suwa babe dewa mu mata muke yi, mazan na ba su yi muna. Muna muka zo muna za mu haifi mun cikin watatara mu zo mu aifu cikin aifu makin duba yaro na te almeshi zai girma. Saka ce kuma mu kawo gudunmuwa, to wannan gudunmuwan nan
shine
ban gane ba
ko ba ta gane ma gudunmuwa.
Maza kin san dama al'adance mu muke duban gida, namiji ya haife ka kai zaka fita ka je ka nema sutaran iyalanka, abinda za su ci, abinda za su sha, da duk abinda ake bukata na rayuwa namiji ne yake tsayin daka ya samar wannan. To abu saka ne muke cewa in namiji ya waɗannan wahalhalun duka domin gida ya rayu ya shayar ya ciyar da sauransu, menene mata ke? Da dama sai ana ganin mu abinda yasa mu muke ra'ayi da maganar cewar menene mata suke, wani gudunmuwa mata suke bayarwa, saboda tamkar kamar an sakewa mazan dukkanin wahalhalu na hidimmu na iyali, amma matan nasu ne su zo su kafa gado su dinga haifuwa kana kula da yaya. Wannan ba shine gudunmuwan ne ke ma me zaki bari? Kina da sana'a ne, kina da wani aiki ne da kike yi, kike taimaka wa iyalan? Da dama matan ba su da shi, al'adance matan sai suna zama gida ne, sai zaka ji ka wahalan ka zo da shi, kuma in ka zo kuma wata sa'in sai a zage ka.
Wannan kuma in ka ce in je aikin kawo dai, yaranka ya bata gida, ni kuma na fita na je kasuwa, kafin zo me shi ya fita school ya zo bai gama shi gida ba, ya damu. Amma in ka bude mini store ina bakin kofar kana sai rabu in je ke zo, to ga amma na gida, wannan dai na da kyau. Amma ku ce in je kawo nan, wa zai ba baba na zai ba ni kudi kenan kawo
kenan. Eh to kin ga ta yi maganar ta, kuma musamman ma yanayin tattalin arziki da ake ciki a nan Africa, ƙasa hannu ɗaya ba za a iya ciyar ba a iyali sai mace ita mata ba da na sai hannu biyu sai mace ita mata ba da na ta gudunmuwa da dama ya min dadi ta faɗa haka abin da suke cewa kenan ka min shago ka bani jalli ka bani jari kai waye waye na baki wannan ni me nawa ya saura a jikina
to kai kana gani yanzu hakan ka kai ka auri mace ka aje ta daki kai ka yadda ta fita ta nemo kuɗi ta kawo kai ma kana fita kana nemo za ku nemi mai duba muku ɗaya ne mai dafa muku abinci ne ko ya za a yi ba so
mun hada duk abu ukun mu yi na nema ta nema mu bin duka mu duba yayan mu amma kiyuyen matan mu wai sai ka ba su jalli ka ba su jari su dai a ba su kuɗi a sai musu kwalla
kana nufin nan kana nufin wato kai ka fita ka nemi kuɗi
ita mata ne fita kwarai kuwa ai ai
duban yaran wannan
sati mu bin duka sai mu hada mu duba
kin yarda da wannan magana
ban yarda ban nazo da dana na nema na gani ne da dan yaje ta bani ko ban yarda na gaji mu rika mun gaji ko ma sister na kariya mu rika mun gaji nazo na nema ka zaka nema ka gozo mun ban dafa abinci na je ba ka ce we ban zo da sau na na dafa abinci ba da dan ka zaka taba gaskiya ban yarda don mun rika mun gaji
wannan wani
to ai ai kin ga matsalan kenan ai inda muke wata sai muke cewa su matan na farko masu ruwa ne masu nukura ne ba su san su ga maza kullun sai su bar muna samu hawan jini kin ga da aka ce aka kawo batun movie duka mu je mu nema mu kawo gida gida ya rayu ta ce wai in ka dawo in ka zo ka taba ba za a baka ba to kin ga ne an jan ido za su na son mu mutu kenan su ci gado kuma ba za mu yadda ba dole sai kun yi mun yi mu duka mu tara muka mutu ƴaƴan mu duk ba wai ni in mutum bar miki ba mu duka za mu mutu tare
to ke kin yadda a ce yanzu hakan ga mijinki ya ce ya aure ki ya tambaya shi ba zai iya duba ki 100% ba dole ne shi kin tekin nemi ke ma kin sana'anki ba tare da kuma ya ce mu ka miki ba to yanzu ke kin yadda ki kyale mai yaran ki kyale mai wannan kin yadda ki kyale komai
to wannan ne magana kenan ban ya care yaran nan da ya zama min dole in ban bayar ba ni kuma na cire miyu amma inda ban sana da ban yayi komi inda na sana da na yanta muke wurin yaran inda yaran bai bayarwa ni kuma na cire bayar
yanzu kai ka yadda yaran ka su saura haka nan ba tare da mahaifiyarsu ba tana wani waje
eh ai da ma ai sa cikin bar mace ta dauke ciki shi ma abun wasa ne sai an yi sa na a samu har wata sa'in sai da to ai abun da ne ni zan yi ta dau ciki ita kuma sauran aikin nata ne nan ma na nuna gan cewa akwai aikin da namiji ki zai yi na farko kafin ciki da samu ciki ita kuma akwai aikin da zata yi nan adana cikin kafin haihu nan abin da muke cewa ne
dan ko yaro daga makaranta bayan ma ya fara zuwa makaranta dafa abinci
ai jarida kake kure mu kake kare ma kai ai dai kike zama mace kina son ki bayan ita wancan ba za mu yarda ba maganan da ake anan shine kowa ya bada nasa gudunmuwa maza da dama muna mutuwa hawan jini kwanakin nan an yi bincike an ce maza suka fi mutuwa saboda mu walhalu wai mu ne mu kawo jalli da jari su su sana mu ne in yaro school fees mu za mu biya mu ne kaza in ba kai ba a ce wai namiji ya gaza sai sai ka ga maza na wahala sai suna sata da sauran muka ce yanzu duniya ya canza abinda ake samu bai isa kai kawo kadan in kawo kadan mu hada mu kula da kanmu mu kula da zuri'an da muke haifa shine magana kuma kun ce wai dole ku ba za ku yi ba ko za aka fa muku shago ayi waye yoshi sai wannan gama kuma kula da yara
kina ganin abinda ya lissafa nan ku ba ku da wani abinda kuke bayarwa ne gida aure
muna da dai wanda muke bayar da dama farkon nan aka aure ka kawo gida ka fara zuwa da kawo waki na cike zai shiga cikin ka doki cike rika cike je wata tara ka je ka aifu ga ciyawan mamma yaro nan ga wurin abinci ka je ka bar kai kaza kaza nan wannan da bai yi wa sha duba mu na cikin da mu dan ni na wani me she ba ni jan lide gaskiya kuna cucen mu da dama ga dokon ciki ga aifuwa ga ciyarwa yaran gaskiya ku duba mu na cikin
kin taba haifuwa
yeah na taba haifu
cikin yaran ki wane wahalar da ke cikin haihuwa na cikin
na second one no
wani abu kika gani
da nake hospital no da mun yaba mu samu hospital ba mu samu doctor ti ba da muka zo muka sanu aka ce wata mun na beke ba kuma lokacin tam kuma yake zai aifu aka ce tam beke ba muka je gida mu kuma komo wani na soka cikin doro na wannan aifuwa wannan duka zafi ne akwai wani su mai shi aifuwa duka abin aka dokan kafa mai shi ya kasa tafiya cikin wanga fuska ko yake
that means kan hanya kika haifu
ya cikin hanya nan na soka cikin loro na aifuwa kama na aifu cikin loro na kaga sai mazan nan ku yan
to da kika haifu kika ce hospital me doctor ti suka
da naifu na karin na wasu ce komai kuma ba sai mazan nan ku duba mu na cikin ta wurin do matan na gajiya sosai yanzu matan
ne duk da wannan wahalan kuma ne she kuma tambaye ki wani gudunmuwa zaki bayar gida aure
to wannan gudunmuwan nan ne gaskiya wannan gudunmuwan nan da suke fadi wannan deyi da su ba mu matan mu wahala mu ne rage kadam don matan namu na gajiya sosai
gajiya shine ne
gajiya mu nan ne yanzu da suka ce gudunmuwa kan mu mu aiki su ma su aiki mu kawo tankan mace ya kawo kadam miji kuma ya kawo kadam wannan ba mana addini mun surunci bai gwada haka nan ba annabi mun surunci ya gwada kaman ma mu matan mu zama gida sai kuma za ku duba mu sai yanzu komai zai canje na mace na aikin shi ku ba inda ta yi aikin ta kenan kuma kana yi sana kenan kina ka duba gida kuma mata kuma most matan suna duba gida sun fi maza mun sai ce yayi wannan abu ina yi film ina yi abin na film na mijin nan
so bayan zafin haifuwa wana kike gani yake da wahala cikin gida wa
da wahala gidan wuri pani zan tuba fat pani shine inda namiji bai kula da mace cikin gida aure shi kuma yana da zafi sosai
mallan shamun
eh ai da ma ke san matsalar mata kullun suna kare kansu kullun su ne suke kaza duniyar mazan mu hade magunguna masu daci mu mutu abinda duniyar ke ce kullun mata su ne masu gaskiya su ne ko su maganar da ake yi shine duniya ta canza kamar yanda aka santa a wancan lokaci ba yanzu kudin da maza ke samu a matsayin kudin shiga baya isa hakan yana sa mazan na wahalhalu mazan na fuskantar matsaloli daban-daban na rayuwa wanda muke ganin cewa idan ko muna son mu samu walwala da sukunin rayuwa dole ne matan su bada nasu gudunmuwa maza kuma su ba sai hada abinda ake samu a iya ciyar da iyali a kula da family amma matan sun kiya sun ce a'a maza su kama sahun su mata su kama sahun su to shi yasa dole mu tambaya me ku za ku kawo a cikin wannan zaman aure in ban da katifa da haihuwa
wani shawara zaki ba wa irin wannan mazan da ke bukatan mata su bada su taimaka cikin girawon shawara ta wasu
shawara zan ba su wannan dai ya zama cuta
da suke ma
mata banga dai ya zama cuta Allah bai ce kan mace zo cikin duniya zai gaji ba zai wahala ba don wahalar mace duka wurin iPhone don in ya kira na iPhone pain ne me shi ke jin nan ya fi gudunmuwa da kuke gwada wannan gudunmuwa ko an sa kudi daki gudama ranan da mishi zai iPhone ya fi wannan gudunmuwa
da su gaya musu
abin da zan gaya musu na su yi hankuri su ji tausayin mu wannan gudunmuwa na su yadda Allah ya ce ka su to yi na su ci gaba su yi da shi
wani shawara kuma za ka faɗi game da
shawara ne shi ne har yanzu da yi mun ci gaba mu da mu ba da gudunmuwa na mu su ma su ba da gudunmuwa har wallahi muna cewa duniya
ta ce Allah kana kan bakanka kenan ku ɗan masu ba da
gudunmuwa su kawo su ma su taimaka komai za a yi ai wanda take ta magana kai waye in ba namiji ne maniyan sa ya abin nan ya kanke su kwan ai ba iPhone bai zo to kenan mazan ma annan ma suna bada gudunmuwa su ma su dauka to haka zalika ma idan muka zo normal rayuwa namiji je ne mai wahalalu ita kuma tana da wani hanya halaliya da za ta bi ta taimaka mu sai ta taimaka mu shikenan sai rayuwa yake
to na gode kurai da gaske to bayan wannan muna tare da bakuwar mu likitan gargajiya wato Dr. Sali da Allah gabatar da kan
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. To ni ce ta ku Dr. Sailu Basali. Ni likitan gargajiya ne both naturopathy and homeopathy and herbal doctor.
Wani suna aka fi sani ki da shi?
Sunan da aka fi sani na da shine Sali Swart.
To Sali dai bare dai mu dan san na Sali ta fara wannan aikin. Za ki dan ba mu wani takaitacciyar tarihi yanda kika fara wannan aikin? Na kika fara har kika zama likita ko kuma kika sinci kanki haka?
Okay, to Sali na fara hakan maganin gargajiya 2022 dan lokacin nan shi do ina da hikima kan harkan magunguna tun yarantaka na amma ban taba mai da shi magani ba shi da in the year 2022 that's when I decided mai da shi ainihin aikin da zan yi dan naga kaman muna da matsala in yazo wurin fannin sha'anin bakin magani cikin zangontakan mu kuma kowa ya focus mind shi kan allopathy which is orthodox hospitals ba herbal medicine girman da ya kamata a bashi da kuma prophetic medications to that's when I decide kama no ya kamata come out and create more awareness bar mutane su san muhimmancin da ke cikin herbal medicine to bi ma'ana maganin gargajiya
so adala maganin gargajiya babban matsalan da ake fuskanta ko kuma in ce ke da kanki wani experience ka gani wani abu kike ganin yake da matsala da mutane ke yawan kawo miki cikin aikin ki
gaskiya abinda ake yawan kawo mini ko yawan complaints da nake samu ta fannin wurin kamar ni clinic na shine fertility issues infection da shining liver da kidney.
To fertility issue shine rashin haihuwa da ciwon sanyi, Hausawa na kiran ciwon sanyi ko da cutar kidney ko da sauran su. To yanzu mu sai akan matsalan mata. Matsalan mata shine infection da fertility issue, rashin haihuwa da infection. Wannan butu biyu idan zaki yi bayani kai ina kike ganin matsalan yayi girma ya kai
yanzu dai shanin barin fara kan infection. Dan infection na haifar da rashin haihuwa. To shani infection wani na nan yawanci kana ga kaman tun yarantaka, wani ma na nan ana haifan su da su, wani kuma na nan saboda kinga change of environment, shani abincin da yanzu muke ci yana cause a lot of impact cikin lafiyar mu, most especially mu mata. Kinga yanzu abincin da muke ci mun doki modern abinci, more than abincin mu ta gargajiya, dan shi ya bar yana cause a lot of impact or an effect cikin rayuwar mu.
Okay, shi ke jawo cutar sanyi?
Cutar sanyi dai mostly hygiene, kaman mace matan da ba su iya duban kansu, bi ma'ana wurin gyara kansu, wurin gaban mata, wanke gaba da abincin da ake ci da abubuwan da ake tura gaba na iya cause infection. Unprotected sex, kaman ana namiji ya kwana mace without any proper protection, ya kariya kuma yana kawo wannan abu. Kuma banda shi kuma abincin mu kamar yanzu haka muna cin a lot of sweets da kuma public toilets da muke use, dan kaga gida guda toilets ko ba haya guda ke gida mutane, to kaga kowa na use wannan abin, yana use wannan ba hayan nan, sai sa izi ne mace ta kamu da cutan infection.
Okay, to muyi batun infection kan ke da kanki, wata ta taba zuwa asibitin ki to ta kawo miki kara ko kuma akwai kararraki da kika gani da ke da kanki ya razana ki ta wurin wannan?
Sosai akwai wani infection na nan gaskiya yana da ban tsoro. For example, wata ta taba zuwa with an infection, ba ma ita kawai ba, bai suna da yawa, da tana min batun tana jin zafi cikin gabanta. To she na duban kaman okay, as a doctor ya kamata in examine, in duba. Gaskiya mun yi examination da ni da kaina ma da hannuna ya kai wurin nan, naga kaman gaskiya da kin ga irin wannan infection da yana kware gaban namiji. Yes, kaman yanzu haka, kaman misali macin aure ne take da wannan matsala ko tana jin zafi gabanta, to in misali mai gidanta ya sadu da ita, shi da kanshi yana jin zafi kuma yana iya sa kaman an zuba mai ruwan zafi, yana ya kware mai gaba
da gaske,
wallahi yana ya kuma makin ga kaman gaban namiji yayi kaman maluru ko ruwan zafi, kaman dai yanda ruwan zafi ke haka yake iya. Wani na nan ma gaban ma yana ya kaman acid ne, da kinga kaman macin ta sa pants ta cire, kinga ya hude, kinga sananin zafin gaban ke iya jawo wa'annan abubuwan nan.
Ko wannan cutar me yake kawo shi?
Shi na fadin da mace ta kamu da infection in ba ta treating shi da kyau ba, yana generate, kin san yana from generate like kaman from step to step ne, ta samu normal infection, there's no treatment, ya yazo ya generate ya kai wannan stage har yazo ta samu PID. PID din nan shine yawanci namiji ya sadu da mace, ruwan bai shiga, kinga ruwan ya sake dawowa, kin gane, kuma yana dauke sha'awar mace ne sam ba ta da sha'awa ma ne sam, kin gane. Aha,
yanzu alal misali idan kin sinci kanki ga alamun da kika nuna nan, ya za a yi gida ki yi ki dan magance kanki kadan kafin ma ki ga likita?
To akwai wasu simple home remedies da kai da kanka zaka yi ka sarrafa shi gida, kuma kika yi bukata da shi, kuma insha Allah zaki samu biyan bukata. Wani abu kaman citta da kanamfari da albasa, to mace za ta nemi wa'anga abubuwa ne da daman su, za a wanke shi sai a blend, bayan an gama blending shi za a tace sai a tafasa shi kadan dan saboda karnin albasa da karnin galikin da ke ciki. To in aka blend, in dai mace mai iyali ne za ta iya sa zuma kadan a sa cikin fridge ana sha safe da rana da marance. To kinga wangan remedy bai help with infection kawai, yana kashe kwayoyin infection kuma yana boost ma mace libidon ta.
So idan kika yi wannan, idan bai da karfi zai iya dan taimaka miki, idan kuma yayi karfi dole sai kin ga likita.
To dole dai sai kin ga likita, kin gane, kuma ya kamata, kuma in ma before ki ga likitan ya kamata ki je ki yi wasu test, ki bara a check miki a duba fitsarin ki a gani ya girman infection na yake. Kuma mostly yana da kyau kuma ma in mace ta sinti kanta cikin wanga hali, ya kamata ta bar a mata pelvic scan ta duba, don mostly infection haka na iya cause fibroid, yana high-cost ovarian cyst da makamantansu sai sai ya kamata ta yi wannan abubuwan nan duka ta gaba ta da shi tukunna
to mun kawo karshen shirin zaki ba wa mata gargadi don da alama mata sun fi zuwa asibitin ko ba ka ba ba wa mata gargadi ya za su yi su dan kiyaye kansu gargadi
abin da zan gaya wa mata ne shine su abstain from unprotected sex ya kamata indai mace kin san baki aure ba kuma kina mu'amala da namiji ya kamata ki ta protect kanki kuma yawan shan maganin sanyi dan yanzu ba sex kawai ma ba misali ba saduwa kawai ke kawo infection ba abubuwa da yake kawo su sai sa ya kamata mata mu duba kanmu da kyau kuma mu ta hygiene first
tsaftace kanmu
ko aha to mu ta yin wannan duka
to mun gode kwarai da gaske Dr. Sally Ward yanzu kuma mu saurari wakan Al-Muqaddis na CC wakan da yayi mata suna da shawara Al-Muqaddis na CC mun gode da wannan wakan yanzu kuma mu shiga bangaren kwalama a shirinmu na kwalama yau muna tare da wata hajiya wanda za mu gani ko yau me za ta dafa muna hajiya barka da warhaka
barka ka de
da wa nake magana
da hajiya jamila amaryan mallam ka take
masha Allah miyo me zaki dafa muna
eh miya yin shuwaka zan yi don favorite food na kenan
da me
da tuwon shinkafa
to idan zaka yi miyan shuwaka ko da tuwon shinkafa me ya kamata ka nemi a sanaki a saftace
abinda zaka nemi ne zaka farko zaka nemi manja sai ka nemi tumatir ka nemi tankwa albasa in bayan ka nemi wannan ka zuba ka sa mai sai ka yanka albasa ka sa ka
zaka wanke wannan
duka ka tattara ka aje sai ka fara manja, ka yanka albasa, ka zuba, ka sa tumatiri, ka sa tankwa. In ka bayan ka mosa, sai ka zo ka yayyanka inda nama ne, ka yayyanka nama, ka zuba ciki ya zab ku gami da
wayannan kayan.
Wayannan kayan gaba daya inda yaji kuma ka dan barbada ya zab ku da ya zab ku da nama. To in akwai wani dan kifi ne kuma ka dan kakarya
ka. Bayan ka zuba tumatiri da kayan albasan da menene da tankon
ka soya.
Sai ka soya ka kare sannan ka kawo nama, danye sai ka saka. Kowani nama?
Kai ko da nama, naman shanu, naman rago, duk wani nama dai haka saka yi. Yaso in ka zuba miya naman sai ka kawo gishiri ka barbada, sai ka dan rufe ya dan zabku kadan. In ka rufe sai ka kawo ruwa ka sa sawan miya, ka sa sawan miya da daddawa da dai kayan yaji yaji dai ka zuba. Bayan ya taso sai ka je ka wanke sawan miyan ka dan zaka sa da yake zaka tace nari. Lokacin ka nika narin ka dama narin sai ka tace narin ka aje ya kwanta ka dan sai ka siyaye ka zuba ruwan miya, ka zuba ruwan miya kaga miya
ruwan narin
zaka zuba cikin miyan shikenan miyan ya hadu. Bayan ya taso ya soma nuna sai ka kuma ka murje ka lokacin ka riga ka murje shuwakan ka wanke shuwakan dacin ciki ya rago sai ka barbada ma miya in ya taso shikenan yana cikin nuna har Allah ya sa in ya nuna to miya ya hadu kenan. Ka sa gishiri da yake ka sa gishiri ka sa in da magi ne ka dan barbada dan magi saboda dandanon miya
yatta. Amma da kowane nama zaka yi
kai? A kowane nama zaka iya kai in ma ba naman ma ko da kifi kawai kana iya kai.
Ba me ake tu?
Zaka iya ci shi da tuwo? Ni yawanci ina cin shi da tuwon gari ne ko kuma tuwon shinkafa. Tuwon shinkafa kuma ni yanda nake yi nikan dora ruwa sai in wanke shinkafan da yake tuwo ne ba shinkafa ne wasa-wasa ba sai in zuba shinkafan ya taso da ruwan gaba daya. A'a ba zan bari ya tafasa ba saboda tuwon shinkafa ne sai in bari ya taso gaba daya da ya taso sai kaga ya nuna yanda yake so kana sa ruwa haka samu daidai yanda kake so. Wani yana iya tuka shi da yake saboda fenfen mai yanzu yana iya narke ne to kakan barbada mai dan garin masara kadan saboda ya kamu ka samu yanda kake so. Ka bayan ka tuka ka mosa in ya nuna ka mosa ka juya yanda ya kamata sai ka rufe sulala in ya sulala daga baya sai ka zo ka juya in ka juya to sai ka kwashe ya gama kenan sauran ci Allah ya yarda. Sai ka dibo miya ka aje balle in ma da mai gida sai ka dauko kwanon mai gida ka zo kai seven din shi ka debi miya ka aje ruwa ka aje abin wanke hannu da sabulun wanke hannu da napkin da ruwan sha da napkin da ya zama da zaka rufe wuyan shi saboda kai bata mai riga yanda ya kamata sai ka zo ka zauna kawai kana kallon shi yana yanka kana yanka mai nama dai kana yanka mai danka don ke kamata ki gugusara mai nama saboda yanda zai dauki ya ci kai ya wahal da shi ka gyara mai dai yanda ya kamata ya ci ya wala yana yi kana zo ne kina mai fira cikin kwanciyar hankali har ya ci ya kare ki kwashe kaya ki wanke
mubarija yayya da hasada uwan soyayya mu gwangwada don Allah yawa maza da mata mu aje komai kasha warata mu gane cewa duniya da kanta tana da karshe mu dan fahimta
To duka masu sauraro anan ne kuma za mu yi sallama da ku a cikin shirin namu na yau. A madadin wakiliyar mu Hawwau Abdulkarim da Young Pioneer da dukkanin waɗanda kuka ji muryoyin su. Sai kuma Fiona wa Mai Nandudu wacce ta daidaita mana sauti da lokacin ma'aikatan sashin Hausa na muryar Amurka waɗanda suka taimaka ga nasarar wannan shirin. Ni Aisha Mu'azzu nake muke sallama daga nan birnin Washington DC.
Ba zan fasa.